sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na yau Alhamis, shi daga watan Janairun shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi, ga kanun labarai.
Mahukunta a kasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati. Sannan akalla jami'an 'yan sanda 12 suka mutu. Sansanonin sojan Amurka da ke kasar Japan sun kara tsaurara matakan hana kamuwa da cutar coronavirus yau Alhamis, bayan da aka samu barkewar waɗanda suka kamu a Okinawa, wani lardun kudu da ke karɓar bakuncin sansanonin sojan Amurka da dama. Yau Alhamis, uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden za ta je jihar Kentucky don ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar da ta afku a watan da ya wuce, da kuma yin magana da jami'ai kan kokarin farfadowa.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce idan majalisar dokokin kasar tana so ya sanya hannu a kan dokar zaben shekarar 2021, to fa sai ta sake yi wa dokar gyaran fuska.
Wannan zabe da za a yi kato bayan kato shi kadai ne zai iya fitar da talaka daga azabar da yake ciki, domin yana da dama, yana da inci ya zabi wanda yake so. Ba za a yi masa cuse ba, ba za a tursasa shi ba. Ganin haka za su ji kunya. Shi yasa suke nema su hargitsa kasar, su kawo fitina kasar, su hana ai wannan zabe.
Mahukuntan wasu jihohin Najeriya sun soma tunanin bita da sabunta dokokin jihohin da za su hada da baiwa sarakunan gargajiya gurbi a ciki.
To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su ci ga office din su, ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki, insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa to za ka ga cewa insha Allah an yi maganin ta.
Muna kuma dauki da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mahukunta a kasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati. Sannan akalla jami'an 'yan sanda 12 suka mutu. An gano gawar ɗaya daga cikin jami'an, an cire masa kai. Mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a Almati cikin dare, kuma da yawa daga cikin maharan an kore su. Ta faɗa a tashar watsa labarai ta talabijin ɗin ƙasar Khabar 24. Rahoton yunkurin kutsa kai cikin gine-ginen yana zuwa ne biyo bayan tarzomar da ta ɓarke a birnin jiya Laraba, da ta haɗa da ƙwace ginin ƙaramar hukumar da aka cinnawa wuta. Tashar yaɗa labaran ƙasar ta Khabar 24 ta rawaito ofishin kwamandan birnin yana faɗa yau Alhamis cewa jami'an tsaro 353 aka jikkata baya ga ƙarin 12 da aka kashe. Kazakhstan tana fuskantar zanga-zanga mafi muni a kan titina a ƙasar da ta taɓa faruwa tun bayan samun 'yancin kai. Jiya Laraba fadar White House ta faɗa cewa shugaban Amurka Joe Biden zai yi amfani da bikin cika shekara guda da kai hari kan ginin majalisar dokokin ƙasar Capitol na ranar 6 ga watan Janairun bara, don yin magana a fili game da tasirin abin da ya faru mai ban tsoro, da kuma ɗora alhakin hakan kan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. A cikin jawabinsa da aka fitar gabanin ya yi wa ƙasa jawabi, Biden ya ce dole ne Amurka ta zaɓi irin al'ummar da ya kamata mu zama. Shin za mu zama al'ummar da ta yarda da tashin hankalin siyasa a matsayin al'ada? Shin za mu zama al'umma inda jami'an zaɓe da suke ɓangaranci su sauya sakamakon mutane da suka zaɓa da doka ta ba su dama? Shin za mu zama al'ummar da za mu rayu ba tare da hasken gaskiya ba, amma a cikin ƙarya? Shugaban yana shirin ya bayyana haka a cewar fadar White House. Ba za mu bari mu zama irin wannan al'umma ba. Hanya ta gaba ita ce gane gaskiya da kuma rayuwa da ita. Sakatare ya da labaran fadar White House Jen Psaki ita ma ta yi hasashen jawabin a taron manema labarai na jiya Laraba. Tana mai cewa tana tsammanin Biden ya jaddada haƙƙin da shugaba Trump ke da shi na hargitsi da kisan kiyashi da muka gani. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden za ta je jihar Kentucky don ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar da ta afku a watan da ya wuce, da kuma yin magana da jami'ai kan kokarin farfadowa. Wanda za su yi tafiyar da ita zuwa birnin Bowling Green shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa na tarayya Eric Hawks. Iskar mai tsanani a watan Disamba bara ta haifar da mahaukaciyar guguwa da wasu munanan iska da ambaliyar ruwa a wasu bangarori na jihar Kentucky, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 77 da kuma barna mai yawa. Wani zagaye na mahaukaciyar guguwar ya sake afka wasu yankuna a ranar 1 ga watan Janairu. Biden zai gana da gwamnan Kentucky Andy Beshear da kuma matarsa Brittany. Fadar White House ta ce Biden zai bayyana wuraren da aka samu haɗin kai tsakanin tarayya da kuma hukumomin yankin.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su, a wata hira ta musamman da ya yi da gidan talabijin ɗin Channels mai zaman kanta a Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce idan majalisar dokokin ƙasar tana son ya sanya hannu a kan dokar zaɓe na shekarar 2021, to fa sai ta sake yi wa dokar gyara. Wani abu da shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe a majalisar dattawa ya ce majalisar za ta yi zama na musamman a kan dokar bayan ta dawo hutu. To sai dai ga wani mai nazarin al'amuran yau da kullum yana ganin majalisar ƙasar ta kawo rudani ne da gangan. Wakiliyar murya Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abu ɗaya tilo da ya fi ɗaukan hankalinsa shine batun ƴar tinƙe ko kuma ƙato bayan ƙato, inda yake ganin ba daidai ba ne a ba mutane umarni a harka ta mulkin demokradiyya. Buhari ya ce ya kamata a samu zaɓi, ba wai a fitar da gwani kai tsaye ba. A lokacin da yake wa muryar Amurka bayani a game da matsayin majalisar dattawa akan wannan batu, shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe na majalisar dattawa, Kabiru Ibrahim Gaya, ya ce dukkanin fannonin da abin ya shafa za su yi zama na musamman domin sake duba dokar.
Za mu duba mu gani, idan majalisa ta yadda shi haka shi kenan, babu matsala, sai mu yadda mai gyara. In ba ta yadda ba kuma sai ɗauki wani mataki na doka daban. Ba za mu dawo da maganar president majalisa ba sai kwamiti da aka nada na ƙarshe na maslaha nan Senate da House sun zauna. In mun zauna za mu yanke shawara cewa me ya kamata a yi da shawarar da shi President Buhari ya kawo, kuma Allah za mu duba mu ga abin da ƴan Najeriya suka so, za mu yi insha Allah.
A cikin wannan shirin demokradiyya a Najeriya, akwai lokaci ɗaya ko da kuka taba amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya baku na ku amince da wata doka da shugaban ƙasa bai amince da ita ba?
Mun yi amfani da wannan ƙarfin mulki namu lokacin da aka yi NDDC, ai Obasanjo bai yarda da ita ba. Majalisa ta zauna ta ce ta amince dole wannan ma'aikata a ba ta dama, kuma gashi yanzu ana ba dama ana markazin kasafin kuɗi, kuma kowa yana amfani da ita. So da haka ba wani dabara ba ce ko wani sabon salo. Ko da mu yanzu mun majalisar da tije mun yanke shawara ga yanda muka yi, to idan majalisar tarayya ba ta yanke nata shawarar ba, to ba za ma yi ba. Kuma in ma mu kwamiti na farko, ma mu kwamitin da aka wani ƙarshe da muka yi maslaha tsakanin majalisar tarayya da Senate, sai mun zo mun zauna.
Amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar ya yi suka ne akan matakin da majalisar ta ɗauka tun farko, inda ya nuna cewa majalisar dokokin ƙasar ta kawo rudani ne da gangan a bisa wasu dalilai.
Wannan zaɓe da za a yi ƙato bayan ƙato shi kaɗai ne zai iya fitar da talaka daga azabar da yake ciki, domin yana da dama, yana da ƴanci ya zaɓi wanda yake so, ba za a yi masa cuse ba, ba za a tursasa shi ba. Ganin haka za su ji kunya, shi yasa suke nema su hargitsa ƙasar, su kawo fitina ƙasar, su hana a yi wannan zaɓe. Domin me idan ƙasa ta hargitse, gwamnatin da za ta shigo da bincikensu da za a yi na badakala da suke da kuɗin jama'a, suna ganin sun ci banza idan suka hargitsa ƙasan. Ba ta maganan bincikensu za a yi ba, za a yi maganan ta ina za a yi a nemi zaman lafiya. To duk manufarsu kenan.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana rashin tsaro da tsadar kuɗin gudanar da zaben fidda gwani ƴar tinƙe ko kuma ƙato bayan ƙato a matsayin dalilansa na ƙin amincewa da ƙudurin dokar bayan ta kwashi tsawon wata ɗaya a hannunsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Sansanonin sojan Amurka da ke kasar Japan sun ƙara tsaurara matakan hana kamuwa da cutar coronavirus yau Alhamis, bayan da aka samu ɓarkewar waɗanda suka kamu a Okinawa, wani lardin kudu da ke karɓar bakuncin sansanonin sojan Amurka da dama. Tun daga tsakiyar watan Disamba bara, kusan sojan Amurka 1,000 akalla sansanonin sojan Amurka 8 a Japan suka kamu da COVID-19, a cewar rahotannin kafafen watsa labarai na Japan suna ambato jami'an yankin. Cutar ta fara barkewa ne a kan Hansen da ke Okinawa. Jami'an kasar Japan sun bayyana ƙarin damuwarsu game da barkewar da aka samu a Amurka musamman yayin da aka samu adadin waɗanda suka kamu yayi sama a makon da ya wuce bayan watanni na nasarar dakile kwayar cutar. Okinawa, wanda ke karɓar bakuncin sama da kusan rabin dakarun Amurka 50,000 a Japan, yayi fama da mafi munin hauhawar cutar. A yau Alhamis, Okinawa ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu kusan 1,000. 'Yan sandan kasar India sun kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu, biyo bayan wani bincike a wata manhaja da ta raba hotunan wasu fitattun mata musulmi sama da 100, kuma ta ce an sayar da su ta gwanjen yanar gizo. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da shugabannin musulmi sun ce lamarin wani hari ne na nuna ƙiyayya da ake yi wa tsirarin al'ummar musulmi. Sashen 'yan sandan Mumbai mai kula da laifuffukan yanar gizo ya kama Vishal Kumar, dalibi mai shekara 21 daga kudancin birnin Bangalore a ranar Talata. Suna cewa yana da hannu dumu-dumu da manhajar Bullybai, bayan munanan kalamai da wulakanci na cikin gida da ake yi kan mata musulmi. A dai ranar 'yan sandan Mumbai sun kama Shweta Singh, mai shekara 18 daga arewacin jihar Uttarakhand, da ake zargi ita ce ta samar da manhajar, kuma sandan waɗanda ake zargin biyu sun san juna. Bayan an kama wanda ake zargi na uku, Mayank Rawal daga Uttarakhand, jiya Laraba shugaban 'yan sandan Mumbai Himant Nagarale ya ce suna sa ran za su kara kama wasu a kan lamarin.
Madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To haƙiƙa a Najeriya, sarakunan gargajiya sun jima suna korafi akan ba su da wani tanadi na doka cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda zai ba su daman bayar da gudunmuwa ga cigaban al'ummar ƙasa. To sai dai yanzu a iya cewa wannan matsalar ta soma samun kulawa, domin mahukuntan wasu jihohin kasar sun soma tunanin bita da sabunta dokokin jihohin da za su hada da baiwa sarakunan gurbi a ciki domin su ba da gudunmuwa ga kyautata rayuwar jama'arsu. Muhammad Nasir daga Sokoto na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Samarwa tare da yin biyayya ga dokokin ƙasa a iya cewa sahihiyar hanya ce ta kyautata rayuka da sauran al'amura yadda komai zai gudana yadda ya kamata. To sai dai saboda rashi ko kuma dadewa ba a yi bita da sabunta wasu dokoki ba, na ci gaba da kawo rauni ga tafiyar wasu lamura cikin nasara. Bisa la'akari da hakan ne ya samu hukunta a wasu jihohin Najeriya kamar na Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar suka ga ya dace da sabunta dokokin jihar, ciki har da baiwa sarakuna dama su bayar da gudunmuwa ga jama'a a hukumanci. Babban lauyan Najeriya Suleiman Usman shine babban lauyan gwamnatin jihar Sokoto.
Wurin muhimmancin sarakuna a matsayin shugabannin al'umma kuma custodian na culture din mu da tradition, su ma za a inganta nasu matsayi da kuma kokarin da suka yi a ba su dama su taimaka gwamnati wajen harkar tsaro da kuma neman bayanai da kuma ma sasanta kananan matsaloli haka tsakanin jama'a kamar customary arbitration.
Jama'a dai na ganin cewa wannan batun ya dace da mai tsarin mulkin kasar bai ce komai ba akan sarakuna duk da muhimmancin da ke gare su a cikin al'umma. Bello Idris masanin tarihi ne a Najeriya yana ganin cewa
irin gudunmuwar da suka basuwa ga cigaban kasa, ga zaman lafiyar kasa, ga kuma al'amurra na talakawa, to idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi, ba su dama shi ce ga office din su, ga abinda za su iya yi cikin tsarin mulki, to wallahi za ka kasar nan insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lafiya, na sha'anin tsaro, na sha'anin ci gaba da tabarbarewa ainihin tarbiyya ga matasa, to za ka ga cewa insha Allah an yi maganin ta.
Bayan wannan dokar akwai dokoki da yawa da gwamnatin jihar ta yawa bita aka sabunta su domin su tafi daidai da zamani.
Domin mu samu dokoki waɗanda za su taimaka ga rayuwar al'umma, za su taimaka ma iliminsu da kasuwancinsu da makamantansu, ko mun dokoki da yawa da bamu da su.
To ko yaya 'yan ƙasa ke kallon waɗannan tsarin na bitar dokokin? Ambasada Yakubu Abubakar shugaban ƙungiyar matasan Najeriya ne reshen jihar Sokoto.
Abu ne mai kyau saboda kaga munhun ma an yi ta ne domin canzawa da zamani yayi, wanda kuma shi ne muka fata koyo shi in an canza mu ma mu canza, saboda wannan ɗin zai ba da dama mu ci daidai da duniya kuma ba a wuce mu ba. Mu kuma abin da muke gani ta gehen mu shine za mu je mu karanci waɗannan dokokin domin fassara su. Akwai amfani ciki sai mu rungume shi abinda za a kiyaye wa kuma sai mu kira ga matasan mu sai su kiyaye
a haujan masu fafatuka kan gada an samu kyautattawar lamura kuwa aiwatar da dokokin ne kadai zai nuna tasirin su ga jama'a Abubakar Mailato YDO da rajin wanzar da zaman lafiya ne da kuma ci gaban al'umma
mafi yawanci abin da ke faruwa ga shi ba tun daga gwamnatin shugaban kasa abin da ya shafi gwamnonin nan sai ka kakar su a ɗaya yake za a ga lokaci guda za a ce za a yi abu sai an fara sai a bari za a ga ba a ci gaba da aiwatar da kuma irin waɗannan ababen za a ga wato ceremonial dokoki suke
masu fashin baki akan lamuran yau da kullum na ganin cewa da jihohin Najeriya musamman waɗanda ke makwabtaka da juna za su haɗa hannu wuri ɗaya wajen ɗauka da kuma aiwatar da dokoki da za a fi aiwatar da su yadda ya kamata kuma tasirin su zai fi amfani 'yan ƙasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba
lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan fitsarin kwance wato bedwetting a turanci Abinda ake nufi da fitsarin kwance wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da sanin sa ba wani zubin yakan yi mafarki yana yin sa ne a inda ya dace wani lokacin kuma yakan tashi ya ganshi ne har yayi fitsarin wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a kasar Hausa tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan fitsarin kwance
a likitance ana kasashe kashi biyu ya kamata yaro idan ya kai shekara 5 a ce ya daina fitsarin kwance to idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara 5 din nan yana fitsarin kwance a likitance ana ce masa primary bedwetting anuresis idan ya kasance kuma bayan shekara 5 din nan ya daina fitsarin kwance har kusan wata 6 bayan shekara 5 misali ya kai har shekara 6 baya fitsarin kwance sai daga baya kuma sai dawo yana fitsarin kwance ana kiran wannan kuma secondary anuresis shine kashi na biyu a takaice kenan abinda fitsarin kwance ke nufi
to likita muke kawo wannan larura
akwai dalilai da dama da yasa yaro zai iya samun fitsarin kwance akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa akwai wanda suka shafi mafitsarinta misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bladder kenan balambalan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaka da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwance misali na kwakwalwan nan saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai ita take kawo bladder control din kenan wato yadda za ta ba da misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba to idan aka samu wasu ƴan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka inda hanyar da ya kamata ta control din bladder din aka samu matsala tana iya kawo yaro ya rinka fitsarin kwance idan aka samu matsala daidai ko shi koda ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya hada koda da ita balambalan din da ke tara fitsarin ko kuma ita kanta balambalan din da ke tara fitsarin ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abinda ake ce sphincter suna da matsaloli yaro zai iya samun fitsarin kwance idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga ma fitsara abinda ake magana kenan urinary tract infection wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya to in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwance wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes saboda shuga yana kawo fitsari ya taru da yawa suna iya samun tsarin kwance. Akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba, wanda ake cewa a turance diabetes insipidus, wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa, yaro ke fitsari fiye da kima yana iya kawo fitsarin kwance. Akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance. Duk bincike ya nuna komai lafiya lau, amma suna samun fitsarin kwance. Akwai abin da ake maganar abin da yanayin tunanin dan adam, abin da psychology kenan, kamar yaran da suka shiga cikin wani mummunan hali ko wurin da ake yaki ko suka ga wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su, yana iya sa yaron da da baya fitsarin kwance ya samu ya zo kuma yanzu yana fitsarin kwance. Hatta misali a makaranta ya zama yaro akwai wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi, yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance. Saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance. Sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta.
Kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala?
Yawanci ya kamata idan yaro ya shekara biyar a ce ya daina fitsarin kwance. Saboda haka idan ya haura shekara biyar yana fitsarin kwancen nan, to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika. In kuma ba a samu komai ba, to sai a duba yanayin zamantakewa. Wani lokacin watakila akwai wani abu da ke damun yaron, ya kamata dan bincika a lallaba, watakila za a iya gano dalilai.
To kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa?
Babban illa shine ga tunanin yaron. Yara 'yan uwanshi za su rinka mai dariya, za a hantare shi, to kuma wannan gaskiya yana cutar da su. Yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne, yana iya cutar da su har girmansu. A al'adar mu idan yaro ya yi har za ka ga hawaka ake masa, ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi, suna tozarta shi. To idan fa aka yi wannan, maimakon ya samu sauki, abin zai ta'azzara ne. Yaran nan fa ba da niyya yake yi ba, shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba, to amma sai ya zama hakan ta faru. Akwai wani yanayi kuma yanzu misali idan lokacin sanyi ne, misali ba a yin zufa sosai, saboda haka yawan fitsari yana karuwa. Ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka. Misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20, a ce kuma kowane mutum yakan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake, zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya. To kenan idan yayi bacci na awa 4 zuwa 6 zai iya tara kusan mil na fitsari milliliter, zai iya kusan tara kusan 300. Kaga kenan mafitsaran nan ta cika. In ba mai nauyin bacci bane zai iya farkawa ce zai fitsari. Amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai dade bai yi bacci da wuri ba, yanzu ya kwanta, fitsarin nan kuma ya taru, to zai fa iya yin fitsarin kwanci. Saboda haka irin wannan akan dan yan dabaru, misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi.
To likita, idan yaro yana fama da wannan matsalar ka ce kar a hantare shi, to yaya ya kamata a yi?
To abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sa shi yake kawo fitsarin nan, sai a dau mataki. Idan ba shi da wata cuta aka bincika kuma ba wani abu ne ya sa shi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba, duk su ma ya kamata a bincika, saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su, shi ma zai kawo sauki. Idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce, ana iya misali a ce to ko da alarm clock din nan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsarar da ta cika gaba ɗaya, sai a tashe shi sai ya je fitsari. Misali na ba da ɗan yaron da yake kilo 20, zai iya cikin awa 3 zai iya yin fitsari mai kamar mil 180-120, sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma. In aka yi haka za a iya samun saukin wannan. To amma in hantara ne, to ita kanta hantara fa tana daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwance.
Matsalar fitsarin kwance yana daga cikin cututtukan da ake iya gada, misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya.
To ba lallai yaro ya gada ba, amma wala Allah yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da yasa iyayen nashi suka yi shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin kuma ya samu wannan matsalar. Amma ba lallai gado ba, sai dai idan cuta ce, akwai cututtukan da ana iya gadar su wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancin ba.
Kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwanci, aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai bashi da wata damuwa, bashi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin, wani irin shawarwari za a ba ma iyayensa ko da shi kanshi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala?
Yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin abin da shi likita ya gano. Akwai lokacin da har magani akan bayar saboda a rage fitsarin kwancin nan. Shawarwarin da za a bari ya danganta ga yanayin abin da likitan ya gano. Wani lokacin ba lallai a faɗa kuma likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba, wanda kuma la'alla abin da ya kawo saboda wannan matsalar ne. Misali yaron da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba, amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaron zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro, kuma sai a ɗau mataki daga nan. Saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano.
Akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu ko kuma wani jan hankali ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun ɗau mataki akai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwanci ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya daina?
To, taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da ƴan uwa, kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina. Idan aka daina wannan zai taimakawa yaron matuka. Shi yaron da yake fitsarin kwanci nan ya fi son ya daina fiye da kowa. Amma idan aka ci zarafin shi to yannan kuma yana iya zama dalilan da yasa matsalar za ta yi da ta'azzara. Amma in an fahimci haka insha Allah za a taimakawa yaron kuma zai a daina. Wani lokacin akan samu iyaye kaga har sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba, wannan bai kamata ba. A yi hakuri yana daga cikin tarbiyya, yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron. A yi hakuri a taimaka masa, a nuna masa damuwa da halin, amma kada a ci zarafin shi. A bashi taimakon da ya kamata a bashi.
Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lamsa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida malama Hawwa. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. To, sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Ya ce ku gaya ma mahukuntan Najeriya su yi wa Allah su inganta tsaro a makarantu a daidai wannan lokacin da ake komawa makarantun, domin 'ya'yan talakawa su yi karatu cikin salama, domin sai da nutsuwa ce ake samun fahimtar abin da ake karantawa. Da fatan Allah kawo muna ƙarshen rashin tsaro da ya zama sanadin rushewar lamura da dama a ƙasar nan. Sako na gaba ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa, jihar Yobe. Ya ce salamun sashen Hausa na muryar Amurka. Maganan gaskiya, kiraye-kiraye da jam'iyyar APC a Najeriya take yi wa tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan na ta dawo da shi cikinta tare da bashi takarar zaben shekarar 2023. Wannan abu ne mai kyau, saboda wallahi mun gamsu da gudunmuwa da ya bayar a lokacinsa na kawar mana da tsadar rayuwa. Muna karɓar 'yancinmu a duk faɗin duniya, don Hausawa na cewa da sabon gini gwarai yaɓe. Wannan saƙo na cewa sace wasu 'yan ƙasar China guda uku da 'yan bindiga suka yi a jihar Niger, wani abin bakin ciki ne. Da fatan Allah kawo muna ƙarshen wannan masifa da take cinyewa. Amin. Daga Usman Shitu Mahuta. To madalla, yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Mahukunta a ƙasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati, sannan akalla jami'an 'yan sanda 12 suka mutu. An gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai. Mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a Almaty cikin dare, kuma da yawa daga cikin maharan an kore su. ta faɗa a tashar watsa labarai ta talabijin din kasar Khabar 24. Rahoton yunkurin kutsa kai cikin gine-ginen yana zuwa ne biyo bayan tarzoma da ta barke a birnin jiya Laraba da ta hada da kwace ginin karamar hukumar.
To duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan shiri namu, sai kuma dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyin su musamman Baballe, Baba Yakub Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.